Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2023, za mu magana ne akan matsalar daukan juna biyu ga yara matasa. Shirin namu ne yau, wakilan sashen Hausa sun tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan batu da kuma mahukunta da waɗanda abin ya shafa, sannan kuma za mu jiyo ra'ayoyin jama'a. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Mu ba tare da ɓata lokaci ba, wakiliyar sashen Hausa a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankayaniya ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan matsala ta ɗaukar juna biyu ga yara matasa.
Nana Malam Isa Marago Jibril Abbas, ni nawa ra'ayin dangane da wannan matsala. To, idan muka duba shin me ke janyo wannan matsala, za mu lura cewa yawan kallon fina-finan banza a kan internet ko kan wayoyin salula yana iya janyo wannan matsala, inda 'yan mata ke yawan karance-karancen wasu abubuwa da bai dace da tarbiyyansu ba 'ya'yanmu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Umar Haris, ina magana a ƙasar Ghana. Wanga abu babban abu ne da ke damun Ghana da Afirka baki daya. Kuma da yawanci iyaye suna son yaran su cin musguri wajen neman ilimi. To, irin matsalan batun teenage pregnancy ko masu neman ilimi wanda ba su kai a ce sun doki ciki ba, sun ciki shi ga ya bar neman ilimin bayan an kai inda ake so a kai ba. Kuma irin abubuwan da ke kikiyo wanga ciki da sauri a tsakanin matasa, bi ma'ana mata, ɗaya abubuwan da ke kikiyo shi talauci na ciki, na biyu rashin kula a fannin iyaye, na uku social media, na hudu ko mu ce abokannin banza.
So, game da yara dai masu daukan ciki yana da matsala, don sabida wani yaro na nan in ba gwada mai abin da ya dace da rayuwar shi ya taso ba, bai sani yau kaman yayi wani abin ga da yayi ga yayi mistake. Ya kamata dai a ta zama da yara ana gwada musu ai kaza bai da kyau, abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba yana da kyau sosai, don sabida yanzu yara suna tafiya ne anyhow. Wana ya abinda ya gada.
Sunana Hajjar Rahma Umar Sanda. Ra'ayina akan daukan cikin yara waɗanda shekarun su bai kai ba kuma ba su aure ba. Ni ina ganin sakaci so da yawa yana fitowa gurin iyaye da suka saki ƴaƴan su suna fita lokacin da suka ga dama su dawo lokacin da suka ga dama. Domin a da uwa in ta fita ta je gurin aure in an buga ƙarfe 6 za ta suje. Wata uwar za ta bar ƴarta ne a gida ta yi mata da huwa.
Yeah. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hauwa Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da ƙwararriyar likita Dr. Asiya Ahmad da ke aiki a ɗaya daga cikin manyan asibitocin da ke Accra a Ghana inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu.
Assalamu alaikum, sunana Hauwa Abdulkarim, yankurinan na yau da gobe daga sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato Hajiya Asiya Ahmad, likita ce da take aiki daga ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan ƙasar Ghana, birnin Accra. Za mu tuntuɓe ta akan batu na wato 'yan yara da ke ɗaukan ciki a shekarun da ba su kai ba. Hajiya, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, game da yaran da ke ɗaukan ciki a lokacin da shekarunsu bai kai ba, kamar kana muke cewa teenage pregnancy. To, yanzu dai yayi yawa sosai a cikin unguwanninmu duka, kuma cikin shekarun ga dai shekaru biyu uku da ya zo ga cases nan yayi yawa sosai, kuma ya fi shekarun bayan nan duka.
To, yanzu abin tambaya a nan, idan irin ƙara aka kawo muka asibiti haka, yariya na da ciki ko uwar mai shi ta kawo ɗiyanta, yariya na shekara 12, 15, 16 ta yi ciki, wani irin shawara kuke ba mai shi?
To, na farko dai ana zuwa a cikin lab ne a test, sannan a yi ma yariyan scan a duba ya kai watanni nawa ko kwanaki nawa mai shi ya dauki ciki. Sannan ana zama da yariyan a tambaya ya aka yi, misalin wani na nan an rape shi ne, wani na nan kuma wani ya deceive shi, wani na nan kuma wani dai cikin yawo-yawo ce ta je ta duka wannan ciki na. Yasa muna farko muna neman mu san ya aka yi wannan abubuwan nan. Sannan na mace nan ta duki ko yariyan nan ta duki ciki. To, inda muka yi muka gane kamar abinda ya faru kenan, ana yin necessary test don mace ta duki ciki duka, ana duban lafiyanta da lafiyan ainihin cikin da ta duki. Yasa ana yin necessary test, wani testing kuma ne hepatitis B, HIV AIDS, syphilis, blood group, sickle cell, duka ana so a gani ya aka yi ko ta iya tarika wannan cikin ne ko dai ba ta iya tarika wannan cikin ne. Yasa ana yin wannan testing duka, yi kuma scan a duba in dai ainihin yariya kankan wanga da ta duki cikin ga ta iya tarika wannan cikin nan ko ba ta iya tarika. Yasa in mai shi zo a hospital, abin farko wanda ake yi kenan.
To, bayan wannan kuma sai me?
Bayan wannan in dai muka ga kamar mai shi ta iya duki cikin, ta iya tarika cikin ne, ana bari ta zo antenatal, ita da iyayenta ko ainihin wanda ya sa ta cikin, ana bari su duka su zo antenatal a duba dai, ana monitor don ainihin dokan cikin teenager yana da matsala sosai in baka kula da teenager ba, ta rasa ranta, ta rasa kuma ran dan. Yasa ana kula da su sosai a cikin hospital.
Sai yana da matukar hadari kenan idan yariya karama ta dau ciki irin haka. To, me kuke ganin za a yi domin a kawo karshen wannan matsalar? Saboda mu duka mu yana daba, muke uwa ce, ni ma mace ce, sannan kuma wanda abin ke tabawa mata ne.
To, ainihin teenage pregnancy ba a yau ya fara ba, ya fara tun shekarun da aka haife mu duka, akwai shi amma kwanakin gane yayi yawa. Mun ga misalin mata yara da yawa na use social media, suna use Facebook, TikTok. To, suna abinda suke kallon kan social media shi suke so su masu yi wani. Yasa wannan nan ko yana cikin babban matsalan da ke kawo teenage pregnancy sosai a cikin unguwanninmu. Sannan iyayen da ba su kula da yaransu, kagan wani yana ya haifu bai san ma ainihin inda biyan shi ta samu kuɗi take ci abinci ba, tun mai shi ya kai kamar 10-11 years an bar duba mai shi gida kenan. Isa mai shin ke da shi waje ya je ainihin wajen wani namiji kwaɗayin waje duka ke kawo yara da yawa ga samun teenage pregnancy ko dokan ciki da sauri. Sannan maza masu kwaɗayin yara kanana da suke deceiving su, su ma suna cikin ainihin wannan problems da ke kawo teenage pregnancy. Isa muna duba in dai iyaye suka kula da yaransu sosai, suka kiyaye su ga abin da ke kan social media, suka kiyaye su ga fitan dare, suka kiyaye su da zuwa wajen da bai kamata su je ba, kuma su kiyaye su, su neme su sani ainihin diyana abinda ta sai, ga na ta samu wannan kuɗi ta sai, in ka samu wannan duka kana kula da diyanka, muna da fata cewa wannan ya kiyaye sosai ga daukan ciki da sauri.
Baya ga shi kuma kina ganin misali yanda iyaye mata idan mai shin ya daya biyu sai dinga shan magani ce shi ya yanke haihuwa, ko kuma yana bada tazara tsakanin ƴaƴan shi, ni ina so idan na haifu bayan shekara 5 sannan za a haifi bayan shekara 3, kowa da yanda ya tsara tsara rayuwar shi. Kina gani yara kananan su ma ya kai lokacin da ya kamata a dinga ba su magani don katta dau ciki. Kin goyi bayan wannan rayi ko dai bai dace
ba? To wannan rayi ban goyi bayan shi. Na farko abin da kike gwada shine kamar family planning. To family planning yana da ciki daban-daban, akwai pills, akwai allura daban-daban da ake bayarwa. To in me shi na within the teenage years yayi sauri sosai me shi ya doki wannan kayan family planning na. Kayan family planning ya ya bari ainihin yaran su zo su develop wani cancers in the near future. Is at that age nan dai abin da ai kokari ne a yi mai shi magana dai wa muna kiran shi counseling. Ka ajiye diyanka ko danka ka ajiye su ka gaya musu kamar in kai aka kai aka kai aka. Na san da yawa yaran dai kunni suna da karfi amma in kullun kana fadiwa a cikin kunnin rana guda mai shi ya ji. Musa da ka ajiye diyanka ne ka gaya mai aka don akwai the risk of mai shi ya samu HIV ba ma dokan cikin ka dai ai wannan ne ya yi doki mun samu cases wajen sun doki cikin kuma sun gama da ciwo. Kaga mai shi na 19 years 16 years 17 years ya samu HIV tun yana wannan kuma ka san wannan bai da cure mai shi dai rika wannan ciwo na har ya bar duniya. Yasa muna neman iyaye mu su kula da yaran su sosai sosai sosai. Dai matsala ne sosai.
Amma san ki na doctor shekara nawa kika gan ta kankantan daukan ciki?
To mun samu as early as 11 years. Mun samu 12 years. To mun samu dai har dai zuwa 18 within that age na in ma ya kai ainihin mai shi yayye doki cikin ma ya rika har ya kai tamu ne dai haifu wahalan da mai shi ke sha ba wasa ba.
Wani irin wahalhalu za ke bayyana?
Ainihin in ya kai wajen haifuwa mai shi na jin jiki sosai 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 in kaje ka tambaye midwives din da ke cikin dai babu wadin nan.
Me ke kawo wannan jin jikin saboda ta yi kankanta ne ko dai menene mahaifanta ya kaɗan ko dai farkon ɗaukan ciki?
To matsala da yawa ke kawo wannan na farko ne ta zama kankanwa kuma kaga ainihin yaran da kansu zo ka doke ciki shi ga ba su yi su ci abinci sosai isa kin ga kaman blood level su duka ya zo kasa ma su samun ainihin kwarin jikinsu su iya su rika wannan wani bi ana yi a masa musu amma still wannan changes na body su be developed to accept kaman wannan changes da ke zuwa cikin jikinsu. Sannan the next one is in dai duka doke ciki ainihin kula da kansu ma me shi be iyawa wani na nan kuma yanzu X din shi ke develop ainihin da yaro ma dai kwanta wajen bai gama halittar sosai ba. Isa muna dai fadi mu iyayenmu da yaran da suke jin mu duka kowai kokari ya kiyaye kanshi.
Amma sai in ta na yariya da me ya kamata ta yi?
To in dai muka samu ainihin yaran da suka doki ciki a wannan shekarun nan muna kiran iyayensu ne su zo da su don ainihin wannan lokacin yarin ba ta iya ta duba kanta in ba iyayensu ba su iyawa sosai. Isa ainihin ana kawo iyayensu na antenatal doctor's appointment nan duka ana kawo ana kira iyayensu su zo da su su duba su wannan matsalan ya tun faru. Isa naka ne ka duba diyanka da koji kanka. Isa muna kiran iyaye duka inda kana da ainihin teenager da dai doki ciki kai kokari ka kawo mai shi a cikin.
To baya ga abin da yake fadi social media da sauransu kika ce daukan pills maganin tare ciki duka bai da kyau me ya kamata yaron shi da kanshi ya kiyaye kanshi kafin ma ya bar wani namiji ya sadu shi me ya kamata ya kare kanshi daga daukan ciki?
To na farko ne abstinence da muke fadiwa ka kiyaye kanka da saduwa da namiji inda kana kan wannan age na ka kiyaye kanka amma akwai ainihin wanda ba su yi su kiyaye kansu. Isa da other option is to try to use condom domin yi dai abubuwa dai wa dai mun try amma mun ga kaman ba ainihin wajen suna nan. Kiyaye kansu da saduwa da namiji yana da wuya sosai yana dai wani bi suna ne need counseling kuma muna wada musu kaman to they should stay protected isa me shi ya use condom at this particular age. To kaga angwanu da yawa ko hospitals da clinics dai akwai wani wuri da muke kiran su dot center ko PPAG in kaje parent and guidance counseling unit banda ainihin batun kiyaye kanka da saduwa da namiji akwai abubuwa da yawa da za su entertain ka books clubs da dai da ka iya kaje ka samu more exposure on topics related to sex. Sannan muna son iyaye kuma su ajiye yaran su mun ga a cikin zangonnan mu iyaye da yawa yana musu wiya su ga su yi batun saduwa da namiji ko saduwa da mace da iyaran su su yi firan shi da su in muka ga kamar da yanka ya kai 11 12 aka mata ka aje shi ka ga ya mai gaskiyar da ke cikin in yayi aka dai samu aka in yayi aka masalanga in iyayen mu da yawa suka yi wannan abu yaran da yawa kuma sun samu confidence cikin iyayensu ko me shi ya je waje wani ya taba shi ya zo ya gaya mamman shi duk mai shi ta gaya mai ko baban shi ya gaya mai in aka ya faru aka ne isa in ya je wani ya kira shi wani ya me shi ya yi kokari sosai ya zo gida ya gaya ma iyayen shi isa kowane iyaye su yi kokari su samu wannan confidentiality su yi magana da yaran su kaka bar me shi ya ji daga waje in kai in makai baba kai ya kaje
ko kai ya gani kan
social media isa kai kaje diyanka ka ga ya samu confidence kinka ne ga maka abin da ke saduwa cikin shi duk
ko ni karin bayani da zaki
lokacin gare muna ga maka kowa ya kokari ya kiyaye kanshi ka samu ciki in kuma ka dauke cikin nan kai sosai ko kai ka zo hospital a duba diyanka in ka dai ka dauke ciki a teenager that's not the end of the life. It's just a one step ahead that gave for the way, sir.
Ayariyan da yanzu take gida kenan take gani ta dau ciki amma tana tsoron ta ga yawa iyayenta kuma tana tsoron ta zo hospital. Wani irin shawara zaki ba irin wannan yariyan?
Sai ta zo hospital. Mun ta zo hospital mun tayi magana da doctor da kanshi ya kira iyayenta. Yi magana da su kuma da yadda Allah sun amince.
To mafi da dama sai ga wasu yayin na cewa wai a cire ciki. Ku doktoci kuma wurin ku ake zuwa sai a cire ciki.
To da yawa dai ana duba in dai ya zama damuwa ga haifuwan wannan da ana doctors na advice a cire ciki. Amma in dai bai damu wannan teenager nan dai ana yabar shi.
Cirewan ya dace ko bai dace?
Cirewan bai dace ba. Wani cirewan na kawo complications kaga mai shi bai haifuwa kuma sa in dai mai shi ya tun doki ciki kai kokari ka kawo mai shi hospital ayi test na ebe damun ta ka bar mai shi
dan so in san wani hadari ke cikin zudda ciki gida iyaye da sun ga yara sun dau ciki irin kanana haka ko asibitin ma ba a zuwa sai kiga an ba mai shi magunguna an gaggama magunguna an bai don tayi karama kunya ne da sauran su san mu musamman Hausawa zangun mun nan da yariya irin shekara 11 babban magana ta kawo a gida daukan wannan magungunan da ake wani hadari ke ciki
to ainihin wannan magungunan da yaran ke doka ko manyan ma wajen suna doka to ainihin cikin wani magungunan da muka gane ko ainihin abinda suke doka su cire fidda ciki wani na nan mai shi ya doki amon kunkunga da aka sa cikin tin tomatoes mai shi ya gama da ruwa ya sha wajen suna zuba sikiri a cikin coke ya cika da sikiri mai shi ya sha duka gaba da ya har jini ya fara fito da mai shi wannan duka da magungunan da ake gaggama duka yana da matsala sosai kan da Allah ya yi mahaifan na mace ne kwai na fitowa in kwannan ta sadu da namiji shave sperm ya shiga cikin kwai har ya zama diya to in ya zama diyan nan in dai lokacin shi bai kai ba ko ba a cire shi sosai ba wani jikin kun wani na saura a cikin jikin to wannan abubuwan nan duka na iya ya grow ya zama kaman cyst akwai wani abu da muke kira kaman ovarian cyst wani su kuma na zama tumors wani bai kuma kai ka samu cancer of the cervix akwai wani cancer da muke kiran shi cervical cancer duka complications nan ne kuma ainihin kaman cervical cancer ka gaba da in ka samu cervical cancer baka ganin yanzu bai da wani sign bai da wani symptoms da ke gwada kaman ka samu cervical cancer kafin ka zo ka ga kaman ka samu wannan cervical cancer nan she ya tun ci a cikin jikinka ya shiga inda bai kamata ya shiga ba wanga duka complications da zubar da cikin da ake yi da illegal way muke kiran shi to wannan kuma daga wani nanan kuma yana yi ya bata mahaifanka womanka complete ba tun wannan zubar da cikin da kai baka haihuwa kuma yana yi ya bata womanka complete isa wannan duka iyaye mu su yi kokari da yaran da suke ji mu kowa yayi kokari ya kiyaye kanshi in dai ka dauki ciki yau ka je hospital ka je ka duba ayi test ayi scan a duba ka iya ka rika wannan ciki ko baka iya ka rika in kunya ne akwai kunya da yawa amma in wani abu ya faru ai daga baya ana mantawa ko ya diyanka ne yi kunya kwana biyu ana zuwa a manta isa muna ba iyaye mu hankuri sosai wannan abubuwan da ake sha da ake cire ma yara ciki duka yana da matsaloli da yawa banda matsalolin ma yana da complications ba yau ba kaga gobe mai shi yazo ya samu wani cancer of the cervix duka baka yake ka gani inda ya fito yasa kowa yayi kokari ga kiyaye kan shi ga shan magungunan da ake sayar kaga wani na sayar wani na ne yayi da maka wani concussion da ka dai sha kai
har hada magun
ba aini ma ba san inda wannan abubuwan nan aka fito ba kuma kowa da jikin shi that's another thing kowa na da system immune system ni na yin sha wannan concussion ya yi mini ban samu wani matsala amma kin yake je ki sha ya baki babban
damage
ya damage a cikin system ka duka misa kowa yayi kokari sosai inda zaka yi shi ne kai shi the right way ka je hospital a duba maka
Dr. Asia Ahmed kenan wanda muka saurare ta a shirinmu na yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
ga wakilinmu a Niger Hamid Mahmud inda ya hada mana wannan rahoto akan wannan babbar matsala a Agadez
babban al'amarin da ke tada hankalin al'umma a Agadez musamman ne yau shine yadda yara ƴan mata waɗanda ke yin ciki ba tare da aure ba da ma yawan zubda cikin da ke yin sanadiyar mutuwar ƴan matan yawaitar zubda ciki da ma kashe jarire wani al'amari ne da ke ƙara yawaita a Agadez Madam Azzara shugaban kungiyar mata a Agadez ta bayyana girman matsalar.
Kullun ana gai. Shi mutum in ba ya san jini ba ya zuwa mahauta. To mafi aksari yaran da ke yin wanga al'amari ni dai na san maccen da ta sha gugar duniya. Tagga shekaran jiya kuma tagga yau ba ta yarda ta yi ciki. Ta yi wata tara da kwana tara ta zo ta kai shi. Har ta yi guri na tarabu da shi ma in ba tilas ba. Wannan al'amari yara ne aikin yara ne wanda ba su san ciwon kansu ba. Kenan Agadez yau yanzu duka wa'ansu al'amarra a bisa sau da kafa a ganin yadda za a yi a samu a ciwo kan matsalar ga saboda ana yi amma abun bai taba yin yawa ba kamar bana su waɗanda yara ya kamata in wani waye kai neman a musu saboda cikin nan da kake kai baka tabbatar da zaka sake wani ba zaka sake samun shi kenan wannan ai babba asara ce to mu ubangijin Allah ka mana karshen shi
da yawa daga cikin ƴan matan da ke aikata wannan tabi'a sun azalefin ga iyaye
koye dai kuma na wata Allah shirye saboda rashin aikin yi ne yake kawo duk wannan abubuwa yara suke lalaciya mushe daba a sha kwaya duk rashin aikin yi ne mutun yana da aikin yi ba ya shi bai wannan yawa iskanta matasa mi ya kamata a musu wanda basu da aikin yi da maza da matan ma duka Allah ruwa mana asiri
shekara ta 16 wanda ya min ciki ya dauka shi ma hana ni yanzu na bar shan shi sha da ina sha ba ma saboda cikin bai ce bai kamata ba
zubda ciki ko haihuwa a kashe wani sabon al'amari ne a Agadez inda bayan ɗan matan sun yi ciki sun yi renansa har haihuwa sai daga baya su raba jaririn da ransa ko su yadda shi to sai dai ma'aikatar da ke kula da kare ƙananan yara da kuma mata ta ce dalilai da dama ne ke sanya ɗan matan kashe jarirai ko zubda ciki in ji madan Imeran Nana Barira mai kula da kare mata a Agadez
Sabon al'amari ne ya shigo Agadez kenan muna fata wannan Allah ya kawo mu dauki wannan al'amarin ya zama ya faru ya kare a daina yin shi saboda shi jariri da ake kashewa jariri bai da wani laihin komi bai miki laihin komi ba kenan yanda Allah ya kaddara kika samu da biyul Allah ki rike abinki Allah shi ya san abin da yasa ya baki dan nan amma aka diba bangare da yawa mutane da yawa suna kawo gudunmuwar cikin wannan responsibility akwai wasu uwaye da za su fusata har su kori yarinya daga cikin gida saboda Allah ya kaddara mata samun aihuwa ba cikin ɗakin arme ba kenan irin waɗannan abubuwan suna afsukuwa uwaye suna fusata suna koran yara kenan ita yarinya sai ta ga menene ya dace in yi ai saboda wannan da yake cikin ciki na ne aka kore ni uwaye na suka kore ni to bari in yi kokari in rabu da shi to shikenan wannan kuma sai fa in solution kuma akwai wasu mazan ne wanda suka yi musu cikin sisi a su ba su suka yi cikin ba ba su bane ai ta kai ruwa ana kawowa har yarinya wannan ma ta ce to ni matsalar gida na shiga in na rabu da danga ai matsalar ta kare wasu yaran ba su mallaki hankalin su ba kuma in ka shiga wata situation sai kai mugun abin kake koma inda na sani kenan kuma akwai society da take jujanka ai kawa ne da shiga shi ana duwatanka da hannu ana maganganu wanda basu da dadi shi dai musulmi in kadara ka same shi a taimaka mishi ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki a bashi magana mai kyau a gwada mishi abin da yayi bai yi ba kyau ko ku bai dace ba eh wannan Allah ya kadara haka ne amma ka a saki kenan a gwada ma mutane hanyoyi da zai bi ya kare kanshi a gwada mishi a musulunci wannan abin da kai gashi ka gani kenan mutum gobe ba ya saki ba kenan zai rungu wannan kadara ya rike wannan yaro ko yarinya har Allah ya amshi abin shi ko har ya samu ya tadata
abin da zan ce dai game wannan
kamar ta ya kuke ganin za a kawo karshen wannan matsalar
karshen wannan matsala ni a gani na waye kai ne malumanmu lalle suna yi amma su ƙara yi su fito su fatakar da jama'a su gaya ma jama'a illolin duka wannan aika-aika da mata suke yi wannan abubuwan da yaran mu suke yi bai dace ba likitoci ma su huto su waye wa kai su gaya ma yara su gaya ma manya menene illa kenan duk wanda yake iya ka gudun washi saboda a taimaka ma jahan mu a taimaka ma kasan mu a gani yanda su ai waye wa kai a gaya ma mutane saboda kowa ya gane ya dauki conscience wannan abun a ga ya kare kwata-kwata ba ma a wasa ba a ga ya kare
ganin yadda ake samun yawaitar masu aikata wannan aika-aika yasa malumma addinin musulunci suka dukufa wajen wayar da ka al'umma game da illolin da ke tattare da hakan da ma irin hukuncin da addinin musulunci ya tanadar ma masu aikata wannan laifin Sheikh Abbas Yahiya shehin malami a Agadez
dangance da wannan mummuna al'amari na kashe ɗan yara jarirai irin wanda ake haifuwa mu a wajen mu ta hanya wadda yake ba ta aure ba to sai mu ce wannan mummuna abu ne kuma addinin musulunci bai yarda a kashe rai ba ko ta kowace hanya ya shigo cikin duniya tunda dai rai ne mai mahimmanci kuma mai daraja a wajen Ubangiji Allah subhanahu wataala to kuma abin da ke kawo su zuwa aikata irin wannan aika shine kutsawa da suke yi zuwa ga saba ma Allah subhanahu wataala dan wasu ciki ne suke yi ba tare da suna zaton za su yi shi ba sai zo musu ta inda ba su tama ta wasu sai su zubda cikin tun ba a haife shi ba wasu kuma su yi ta kokarin zubda shi ya ke zubduwa saboda Allah ya rubuta mai sai ya zo da rai sai sun haife shi sai su kasa yin hakuri kuma sai su nemi halakar da shi ta wata hanya wadda zai Allah bai yarda da ita ba to kaga dama wannan shine laifin zunubi in kai shi in baka shi tsoron Allah tun da farin ka kiyaye dokar shi to dama wannan rashin jin tsoron Allah zai kai ka zuwa aikata abubuwa wanda za ka yi da na sani a cikinsu haka sa kanka kuma cikin waɗansu matsaloli da tashin hankali na rayuwa saboda an kai haka shi Allah ba kyale ka ba za yi kuma malamai su da sun yi bayani bisa ga cewa yaro ba ma a haife shi ba ko da yana cikin ciki a zubar da shi ta hanyar shan wa'insu magunguna ko aikata wa'insu abubuwa yin hakan haram ne kuma addinin musulunci bai yarda da shi ba kuma wanda ya aikata hakanan hakika yana da zunubi babba ko da yaron bai kai wurin da za a ta halittar shi ba a cikin ciki kuma a ce yana da wata biyu ko ɗaya ko wata uku dai yana da abin da bai kai wata huɗu da kwana goma ba to da dabale ya riga ya cika halittar shi ta cika ta zan mutum yayi wata hudu da kwana goma zuwa abin da ya hauda to wannan hakika idan mutum ya kashe shi to za a cewa ya kashe mutum cikakke idan mutum ya zubda wannan ciki yana da hukuncin kamar ya kashe mutum ne dan haka addinin musulunci bai ba da dama ba ta yin da za a rinka tozartar da irin wa'annan rayuka ana halakar da su shi yasa kiyar dama cewa mace kar ta yi mu'amala ta hanya wadda yake ba ta aure ba tsakaninta da namiji
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Fiona Wamai Nandudu, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.